يلعب من البدن العجب العذاب وصاله من شيء اللحم وقروح اللحم وكل ما يستراب وجعله حاليا بالاحرف السبعه وكمال الشرعه وفصل الخطاب وجعله ايته الباقيه على امتداد الاحقاب ذاقا لقوله المزيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وفيجت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جيك يقول أبو هي سنت بتك الله سبحانه وتعالى ما هد السوء من قوة من قوم وأنت يرأي مزوع وأن يمتش من البركة يمتش الله دي شاب يقوات رمضان كثير من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم هذا ذر مكة دوع مدينة هذا شكرا أبنه من الأليم هد أربعين دفعي وأنت يدي هيا دوات مقفو شكرا تدبو بيود أشرين شدا Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara hada mu a wannan cibiya mai albarka barkatu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da muke roƙon Allah ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi ta sanadiyarta. Allah ya dade mu ya dade ayyukan mu. Allah ga mu mun hada a ɗaya daga cikin ɗakunan da masu daraja muna roƙon ka falalarka da arzikinka da lutufinka da kyautarka da yardarka. Allah ka ba mu duka waɗannan abubuwan da muke roƙo. Allah ka yi mana gafara ka kankara zunubanmu. Allah ka ɗaukaka darajarmu a wajenka. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su dace da rahamarka waɗanda za su dace da ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu gaba ɗaya da sauranmu. Wannan shi ne majalisinmu na 11. Kafin mu ci gaba ga wata tambaya da nake ganin bai kamata a yi rohon karanta ta ba saboda tambaya ce akan addu'a kuma da yanayin da ake ciki na Ramadan. Tambayar rubutu yake ta assalamu alaikum wa alaikum salam malam dan Allah ina so a taimaka min da dunkulalliyar addu'a wacce ya kamata in rika yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja shakka da yake ne malam a dunkula masa dunkulalliya ko kamar yadda muka sani waɗannan kwanaki masu daraja da albarka suna da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Alfarmar da suke da ita shi ya sa ayyukan da aka yi a cikinsu su ma suke samun alfarma saboda an yi su a cikin kwanaki masu alfarma. Addu'a a cikin wannan watan kafin maganar a karɓa ko a biya maka bukata kafin nan yana da kyau ka gane cewa addu'a ibada ce asali. To a matsayinta na ibada kuma to ibadar tana ƙara martaba tun da an yi ta a cikin kwanaki masu albarka. Ina jin mun sha ishara zuwa gaba. In aka zo fajen kuma me za ka wata addu'a za ka yi domin a tattaro maka jawami'ul kalim ga addu'o'i nan da yawa. To amma yana da kyau ka fifita a ɓangarori guda biyu ko uku. Ɓangaren farko abinda za ka yi na addu'a ne amma zikiri ne. Sannan kake cewa astaghfirullah ai addu'a kake amma kuma zikiri ne. Irin waɗannan zikirorin suna daga cikin sahun farko na addu'a kuma na zikiri. Amma a sahun farko na zikiri har a cikin waɗannan kwanakin masu albarka shi ne ka riƙa yawaita kalmatu shahada la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasul la ilaha illallah ka riƙa yawaita hallala. Wannan yana da kyau sosai kuma yana ƙara ma bawa kusanci ga Allah subhanahu wataala musamman in ya dinga yawan maimaitawa tare da halarto da ma'anarta da zubewar zuciya da kuma neman ƙanantuwa da abin da yake furici da shi zuwa ga Allah. Abu na biyu kamar da muka ambata shi ne yawan istighfari. An waito daga wasu daga cikin sahabban manzara masu salama musamman bayan sun sha ruwa suna yawaita maimaita Allahumma inni as'aluka maghfirata Allahumma inni as'aluka maghfirata, kaga istighfari kenan da addu'a, neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala a kan zunubai. Bayan wannan abu na gaba shi ne yawan maimaita Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da take cewa ya Rasulullahi kamani ita ma ta yi irin wannan dunkulalliyar addu'a wacce inda zan dace da daren daren da lailatul qadri zan ta maimaita ta domin ta haɗe min alkhairan duniya da lahira. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki rubuci insha Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Abu na gaba shi ne yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala aljanna da yawan neman tsarinta daga ita. Karwato manzara masu salama tun da sassafe yakan yawaita roƙon Allah aljanna lokaci har ya kai sau bakwai tun da sanyin safiya. Kaga duka waɗannan bayanai har yanzu ba a shigo duniya ba. Yawwa, domin ka gane cewa abin da ya fi kamata ka mai da hankali gare shi wajen roƙon Allah shi waɗannan kwanaki shi ne yancewa da rahamar Allah da jin ɗansa da samun yardarsa. Saboda in aka samu wannan to an dace da komai. Duk wani abu to sai ya zama biyo yana biyo bayan wannan babban matsayi ne babban alkhairi. Babu laifi daga nan ka biyunta ko ka ukunta ko ka huɗunta tambatan bukatunka na rayuwa na yau da kullum. Amma kafin maganar lafazi ko furucin da za ka yi amfani da shi, abin da ya fi lafazin daraja shi ne abin da zuciyarka ta kwanta lokacin da take addu'a. Sai sa Allah ya ce wani za su alaka ibadi a ni a in ni kare. Kudi mu da wata zari na da an sai ce mene? Waliyu'minu bi, wannan waliyu'minu bin ta ja mai layi babban layi. Ko ka mai brato wani yu'minu bi ba wai fi imani da ni ba a'a to ai wanda ya san ka inni qarib ujibu da ayya riga ya imani, wanda ya daga hannu ya ce Allah ka bani ayya riga ya imani. Amma nan wani yu'minu bi ai wani yu'minu bi bi anni ana al-mustajibu li du'a'i ko ana al-mujibu li du'a'i, fi imani da takankan cewa ni ne mai karɓa. Ta zai yin ini ke na ƙudu wani wani wa'an mutu nuna ke ijiya ba, tabbas abinda wannan lafazin ke fa'idan karwa. Ko da haka idan zuciyarka ta cika da wannan ta tumbata, to insha Allah addu'ar ka ko da wani nufanci kirya da yarbanci da larabci ko da me yake ka ga lafazin sun ƙara samun martaba da kima. Kuma irin wannan addu'ar ce idan Allah ya karɓe ta a babin abin da ya shafi rayuwarta na karo ita ba, ita ce take canza ƙaddara. Kuma raddar alƙadar illan du'a kamar da ya zo a hadisi, ba abin da yake mai da ƙaddara ta canza ta kamar addu'a. Ba wai a canza ta da can babu ba ne. Misali, Malam Muhammadu ya roƙi Allah ko kuma Allah ya riga ya rubuta masa cewa zai zo duniya zai rayu lokaci kaza kuma abinda zai mallaka a duniya, misali bari mu yi da lambar inda kwaje ku kana a kudi ke zai mallaki naira miliyan goma. Malam Muhammadu da ya zo duniya sai ya dinga aikata ayyukan alkhairi kuma ya tsayi da addu'a, addu'ar sa ita ce kullum Allah miliyan 20 yake so, kaga ya wuce ta kaddarar farko. To a rubutun Allah ya rubuta cewa Malam Muhammadu miliyan 10 zai samu, amma a rubutun har yanzu in ya yi addu'a ya samu miliyan 20 bikar maktub. To da ya zo sai ya yi addu'a sai ya samu miliyan 20, da ya zo bai addu'a ba sai ya samu miliyan 10. Sai ya addu'a kila an riga ya rubuta maka miliyan 20 kana nan kana. To wannan shi ne dai a takaice yana nuna mana harfin addu’a da tasirinta, amma da sharaɗi idan an yi ta da yaƙini da Allah subhanahu wa ta’ala na sakankancewa shi mai yi ne, shi mai bayarwa ne, da yanke duk wata igiyar da take sadar da zuciyarka da wannan Allah, ka kaɗe ta ka sadar da igiyar alaƙar zuciyarka da mahalicci. Sai ka ga abin ban mamaki a cikin rayuwarka da addu’o’inka. Allah ya sa mu dace, ina so sai mu tsaya da addu’o’i. Na'am, ka kawo ta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
جزاك الله خيرا. إن بأمان تابع ينقوى مع سؤال بركة أمان جدا سندي إذا فاسا هذا ينكر أن تأمان أولنا آية قوم كسراتا هذه لوكة يامان هالن سواء هذه لوكة تندى ميكي قوم كسندى فاكي دو ليلة ونشاو كنشاو سكيدة على تأجى ولنا آية يا أيها النبي kira na musamman da aka fuskantar ga wanda ya fi daraja da martaba da kima a dukkan cikin halittun Allah manzon kira sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu wannan lafazin a dunkule in ka kalle shi za ka ce ana fuskantar da zance ne zuwa ga annabi sassan aka ce ya kai annabi amma a ƙarƙashinsa cike yake da girmamawa da martabawa da nuna ƙauna ta musamman shi yasa ake fuskantar da irin wannan furuci ko zance zuwa gare shi kamar yadda muka sani daga cikin abin da yake ƙara martaba yake ƙara bayyana matsayi da martabar manzarama sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ka tabbatar da cewa yana da alfarma ba a taɓa kallon shi aka kira shi ya Muhammad a cikin alƙur'anance a cikin ayoyin ƙur'ani sai dai ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabiyu sai dai a cikin ba da labari ko isar da saƙo wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul huwa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad wallazina amanu na'am وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه وأن اللفظ أن يا أيها النبي ويا أيها الرسول تتيك لمرتبة وعدك إيمان تاوى لنولا شيء وعند أكي فستن تدى مغانا قريش أنن تلي لن يكون الحرمان أو جزال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا زافت جماعتا ko ga saƙo ka isar ga al'ummarka cewa idan za su yi saki lafazin da kun ka kalle shi lafazi ne na tsero mazun wanda an riga an yi idan ɓallaftu idan kuka yi saki to amma ba ana nufin idan kuka riga kuka yi sakin ba ne in za ku yi sakin ne kamar yadda Allah ya ce mene ko idan balagna ajalahunna shi ma sai lumadu ne amma ba ana nufin in suka riga suka fita daga inda ba ne in suka fita ta ga ba a riga an yi ba amma kuma an fuskantar da zancen ko furucin an kawo shi a siga ta abinda aka riga aka aika ta idan kuntum ila salati anfiru wuzuhakum ba sai ka zo ka tsaya a cikin sahu an ce a daina da mu sai ka ce to Allah yake idza aradtumul qiyam wa idza quri'al qur'an fasami'u lahu in an karanta qur'an ba zai yi ba hankali ba zai karba a ce sai an gama karantawa ne sai ka saurara فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَيْ كَاكَيْ وَلَا الضَّالِّينَ سَيْ كَتْشِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إذا أردت القراءة كما عند الشاطر ليك إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ بها من الشيطان بالله مزلا فإذا ما أردت إذا أردت قراءته إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأن اللفظين جماعة أو بقى فتابة ما أنكد بيش بيديا بذرفي ذاك فهمت شيوا لفظين دايتك بإسد الخير جماعة ورك دنون شيوا yankewar alakar aure ko kuma saki idan ya shigo cikin da'irar aure baya nuna ta yankewar mutunci tsakaninku baya nuna kuma kunna a cibalbal din rashin mutunci da ce ta alfarmar juna shi yasa kullun yake da matukar muhimmanci ma'aurata mu rika gane cewa ita inuwar auren nan ana shiga cikin tare ko karkashinta da mutunci da mutuntawa da sanin ya kamata da dattako miji ya gane cewa wannan matar Allah ya rubuta masa ita a matsayin matarsa zaɓi ne daga Allah gare shi kuma ɗan wasu ce masu daraja mai daraja suna kimanta ta suna martaba hantar wasu ce ka girmama ta ka kimanta ta da sunan Allah da yardarsa ta shigo ƙarƙashinta ita kuma ka gane cewa wajibinta ne ta yi maka biyayya ta kimanta ka ta martaba ka a matsayin jagoran gida idan ma'aurata suka gane wannan to sai ka ga kusancin da ake samu na zukata ya fi ko kusa ko alama ba ka haɗa shi da barakar da take faruwa sannan kuma yau da gobe wanda zai iya haifar da matsala to in matsalar ta samu a ce ka ga an bi hanyoyi masu kyau wajen warware matsaloli idan sun faru so nawa-nawa ne za ka ga ma'aurata saki ya shiga tsakaninsu amma kuma martabawa da kimantawa har yanzu tana waɗanda suka siffanta da wannan siffar su ne wanda suka gane manufar shari'a da ta halasta saki ba wai ana nufin cewa ba ku da mutunci ba ne kuma auratan nan guda biyu a'a maslaha ta zamantakewar ku kamar ta kare abin da yafi ku kowa ya samu manumfasa ya fita daga wannan da'ira kowa la anna allaha an yaktuba lahu khairan ko an yuhdisa ba'da zalika amra babu mamaki allah ya kaddara ma kowa alkhairi ina tana wani bawan allah da wani ya ba mu labari wani mutunci da ya yi duk da cewa babu aure tsakanin shi da matarsa da suka rabu amma ya yi wani mutuncin da a irin wannan makamin ko irin wannan matsayin ya kamata ambace shi da alkhairi mutum ne ya zo wani gari a matsayinsa na ma'aikaci da ya zauna bayan wani lokaci sai ya ji cewa yana buƙatar ya aure a wannan gari ya nemi mata ya aure mace mai mutunci mai kirki aka zauna shekara ɗaya biyu biyar bayan wani lokaci da aurensu sai matar ta roƙi bashi daga wajen mijinta sai ya juyi ko bashi tsakanin abinan din dai wata daga cikin mu ba ma biya ko sai ta nemi bashi daga mijinta da za ki yi shi sai a yi iyayenta ne da wata daga cikin ƴan uwanta suna cikin wani yanayi wannan akwai fa'ida a nan miji in kana da hali ka dauki dangin matarka a matsayin bangaren dangin ta wanda za ka share masa hawaye. Wannan shi ne mutunci, shi ne zumunci na auratayya. Kuma har abada kar ka taɓa ba da labari nan fa da nan aure ta ba abin da ban mutu ba. An faɗi. Kai dama ba kai ne dinka ba da labari ba. Kai birne irin wannan alkhairin take. A takaice, ka ce nawa kike nema a Saudiya ne? Ka ce tana neman riyal 900. To, yanayinsa bai kai ya ba da kyautan 900 ba sai dai ya tattara ya ba da bashi. Sai ya ba da bashi. Bayan wani lokaci ta je ta yi abin da za ta yi wa ɗan uwanta da iyayenta, sai ta ce da shi ban san lokacin da zan samu damar da zan iya biyan dinin wannan kuɗin ba. Amma da yake tana da mutunci sai ta ɗauko takardun wani filinta, ta ce ga wannan filin ƙimarsa ko dai da yanzu 29 ko 32 haka aka faɗa a ƙasa ko 29 ko 32. Amma a bar shi a kan 30 ɗin, ga shi na bar maka a matsayin bashin da kake nuna. Sai ta hanyoyi da zafi a bari mana lokacin da kika samu a'a gara a yi haka. Kenan sai karɓi takardu ya aji. Bayan shekara 9 da aurensu ko 8. Sai mai faruwa ta faru idan tsallaktu ma mai sa'a ta bayyana. Mai saki ya shiga tsakaninsu. Amma a mutunci. Me ke tabbatar da cewa a mutunci aka rubu yadda za ka ji ƙarshen kisa? Shi kenan dama ba ɗan garin ba ne. Shi kenan ya tattara ina shi na shi ya gama. Bayan wani lokaci kamar shekara 4 da faruwar sakin nan da barin garin, wata rana kawai sai wani ya kira shi a waya. Ya ce, wane, ka Allah mun gani a cikin sistem cewa fili kaza a waje kaza. Da sunanta yake naka ne, ya ce ina shi ne. Ya ce to, da Allah muna so mu siya. Me ya faru ashe filin dama a can lungu yake titi ne ya biyo a kan wajen kaga fili ya yi daraja. Nawa za ku siya? Za mu siya 100,000. Farkon hayar. Ya ce to, bari zan yi shawara. Ina adda waya sai ya kira wani aminin shi da yake garin. Ya ce da Allah ka je ka bincika min fili kaza 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 kaza. Ina zuwa da ya ga irin aikin da ya fuskanto. Sai ya ce ai albushirinka, ai arziki ya zo maka. Ya ce me ya faru? Ai filin nan sai ya kai 500,000. Nan da nan sai ya ce to ai in dai zai kai na wucin ta ka siyar ga takardu zan aiko maka. Ka siyar da abin nan shi ne. Kuɗi suka shigo ya samu alaƙa mai ƙarfi. Sai mutunci sai ya faɗi ƙwaƙwalwarsa sai ya tuno da baiwa ƙallancen da suka rama. Sai wancan ɗin nan ba ita ce sanadiyyar wannan alkhairi. Kawai sai ya buga lallan lokacin lallan ne sai ya buga kwayar gidansu. Na wancan da Allah yana so magana ne. Kin tuna kaza 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 fili kaza a bayan mun riga mun yi canje da abin da ta bani ta bashi ku ce a ai wannan magana take ba yanzu filinki ga kimar shi kuma na samu alkhairi ina so yadda zan turo miki wani ba'ali na wannan kuɗin ke ma ki taba.
Allahu akbar.
Mutunci ke.
Allahu akbar.
Mutunci ke. Ba a yi bilifin nan gogon juna ba. Ba a sauke shatar tatsiya ba. Rawan Allah nan in ba manta ba ko dai 100,000 ko wani abu na riyal ya tura masa. Ko 50 ko 100 ba na iya tunawa kan sai. Kaga mutunci. Mutunci. Saboda haka mu koyi wannan tarbiyyar. Mu gane cewa idan rashin jituwa ta shiga tsakanin ma'aurata, to a tsayar da ita a nan kuma a nemi sulhu daidai gwargwaro. Kila rabuwan, sulhun kila sulhun ya haifar da rabuwan. Ba wai dole ba ne sulhu shi ne a daidaita. A kila sulhun ya haifar da rabuwa amma a mutunci. Kun fahimta musamman idan 'ya'ya da arzikin ɗan'ayen ya shiga tsakani. Allah ya samu dace. Idan tsallaktumun nisa'a a ƙwalliƙu hunna li'iddatihinna fa ahsu al'idda. Wannan ƙididdigar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi wata tsaya kan shi mai sakin ba. Jidda dai lafazin Ƙur'ani a nan ya fi kusa da karkatar da zance zuwa gare shi, amma ita ma ta ƙididdige inganta da ƙidalar da samun kwanakinta. Waliyinta ya jibinci al'amarin yin wannan lissafin, musamman idan ya kasance yarinya ce wacce shekarunta bai kai ƙwarewa wajen iya lissafi. Sannan kuma a mataki na uku ku masu sakin kenan kuma ku jizinci irin wannan ƙididdigar domin kada mace ta je ta yi aure akwai idda a kanta ba ta cike ba. Ko kuma kai kana nan baka kiyaye lissafi ba, kana ɗauka sai sati ne zuwa mai zururu a ce ayyau ne saboda shi kenan. Ka dai ka shiga cikin kiwo layin masu manya ba. In ka ga dama ta karɓi ka, in ba ta ga dama kusan ana yin haka da yawa. To yana da kyau a taskance ko kuma a ƙididdige kyakkyawar ƙididdigewa domin kada a samu runto, domin kada a samu saɓani. Wani lokaci ba za ka gane muhimmancin wannan umarnin na Allah ba sai in kana yawan shiga cikin kesis na aure. A zo a ce maka miji ne ya dawo da matar bayan ya sake ta, kawai sai ka ce ita allambaran airan da ya dawo da ita ta riga ta fita inda. In ana so a yi hamsa maka hazo a fatawan ma sai a ce ai har ta yi aure. Kuma duka matsaloli ne na suke fuskana nan saɓani tsakanin Imamu Malik da sauran malamai. Yanda Malik yake cewa idan irin haka ta faru, abu na farko ta zo ta rantse ta tabbatar da cewa ba ta fita daga ta tabbatar da cewa ta fita daga cikin inda, sannan a nemo waɗanda za su yi shaida ko kuma su tabbatar da haka. Idan aka samu matsala har ta riga ta yi aure, to ɗayan biyu. Idan sabon ango ya saka tabiya, sabon ango ya riga ya tare da ita shikenan, sai dai kai haƙuri. Idan bai tare ba kuma aka tabbatar da cewa ba ta fita daga cikin inda ba, shikenan sai ka dawo wajen mijinta na farko. To kaga za ka fahimci dalilin da ya sa Allah ya ce wa ahsu al'idda. Kamar yadda muka sani shi Ƙur'ani hukunce-hukuncensa salihatul li kulli zamanin wa makanin. Yana nan suna nan suna daidai da kowane yanayi. Kai ne in ba ka hararo saɓanin sai ka ce to me yasa za a ce kaza, amma wani yana nan abinda zai raba gardama tsakanin shi da matarsa wata rana, wannan lamarin na wa ahlulina. Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ji tsoron ubangijinku. Yanzu jama'a a alaƙa tsakanin ma'aurata ne lokacin da aka samu tumamar yanayi har saki ya shiga, aka ce ku ji tsoron Allah. Domin a gane mai sauraro ya gane cewa ana buƙatar ka ji tsoron Allah lokacin da za ka nemi aure, ana buƙatar ku ji tsoron Allah idan kun yi auren, ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da kuke zaman auren, ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da rikici ya shiga tsakani. Idan saki ya shiga tsakani kuma ana buƙatar a ji tsoron Allah, ashe ana buƙatar tsoron Allah a dukkan yanayi na rayuwar aure, hasali ma fiye da haka a dukkan yanayi na rayuwar. Duk lokacin da zukata suka cika da tsoron Allah, to sun fi kusa da su samu jijuwa ko su ɗinke ɓarkar da ke tsakaninsu. Sannan matsaloli da kunji-kunji a cikin al'umma rabuwa suke yi. Amma duk lokacin da tsoron Allah ya yi ƙaranci, lokacin ne matsaloli suke ƙaruwa, lokacin ne amana take rabuwa a cikin al'umma, lokacin ne mutunci yake rabuwa, lokacin ne sabani da'irarsa ko cycle ɗinsa ke ƙara fara.
Ina fata mun gane.
Shi yasa ba a yi ma zuciya kyauta kamar a yi mata kyautar sanin Allah da tsoronsa ba. Daga zaman zuciya ta taskance wannan abun mafi daraja da tsada, to lokacin tunaninta sai ya canza, maganar wannan ma'abucin wannan zuciyar ta canza, mu'amalarsa ta canza saboda ne, saboda maƙuƙugar ɗabi'un da halaye da tunani an taskance tsoron Allah a ciki. Wattaqullaha rabbakum. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله سبحانه وتعالى يحسن سوى أقربه يتسكن باين الله وأندى كدن سابعاني يشغى سكانون سدى كيالان سو هرسكي يشغى وتنا إيمو تيوى تبرجي تي سكاس سيتي هرسرت أيوم وتبرجي تي كوى تأذيقو أندى بسكاماتها. Daga cikin irin waɗannan ɗabi'un shi ne koran mace ko fitar da mace daga gidan aurenta, duk da cewa saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninta da mijinta. To duk wanda ka ga yana fitar da mace bayan saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninsu, to tare da shi akwai ƙarancin jin tsoron. Daga Ƙur'ani, wattaqullaha rabbakum. Alamar cewa kuna jin tsoron Allah shi ne ku bi umarnin Allah, kar ku saɓa masa. To Allah ya yi umarni cewa haramun ne ba daidai ba ne a fitar da mace daga gidanta bayan saki ya shiga, saki na ɗaya ko na biyu. Kuma wannan hukuncin jama'a yana ƙara nuna maka cewa tabbas hukunce-hukuncen nan an yi su ne domin maslahar mu. An yi hukunce-hukuncen ne domin amfaninmu. Idan da a ce da zarar saki ya shiga tsakanin wance da wane, za ta tattara ina ta ko shi zai umarce ta ta bar gida. To, ai an riga an kinke yiwuwar dawowa kenan. Ko ba haka ba, an kwashe kaya, an balla gado, an yi kaza da sauransu. An ci mutuncin juna sai a ga to me yasa za a dawo. Amma tana gidan da yake saki ɗaya ne. Ƙila yau gobe jini ya dawo cikin hayyacinta, ƙila sai wani mutunci da zai gane ta wannan mutuncin can ta wuce da rubu da ita, ƙila ya kalli ɗayanta ya tausaya irin abin da halin da za su shiga. Ƙila ba sai aka ce kuma da iddatihinna wa ahsul idda tsawon kwanakin da za su yi na idda, jini uku, walmu tsallaka su ya tarabbas na bi an fusa hinna talata ta kuru, jini uku, wata uku. Ko ya yi ƙasa da watanni uku ko ya ƙaru daidai gwargwadon yadda kake al'adarsa. Ko ana sa ran a cikin wata ukun nan wani alkhairi, wani burbushin ƙauna ko zumuncin zuciya bayyana tsakaninsu. Kwatsam sai a dawo da aure. Ya sa ma malamin fikin har suka gangara wajen tattaunawa wai meye zai iya dawowa da aura banda furuci. Kai furuci kai tsaye ne, amma suka ce akwai alaƙa tsakanin mata da miji da an samu wannan automatical ta dawo. Wasu suka ce kai ko ba a samu wancan alaƙar ta ƙurya ba, a idan ya taɓa jikinta da sha'awa ko a matsayinta ta matarsa shikenan ta dawo. Domin ne a nuna mana cewa gas ɗin ne ba a so ya faɗi dangantana a ɓarar da wannan tiran da yake ɗauke da alkhairi na auratayya tsakanin ma'aurata guda biyu. La tukhrijuhunna min buyutihim wa la yakhrujna. Su ma kada su kuskura su fita. Kada su fita da kansu ko kuma da umarnin waliyansu ko iyayensu. Mun wasu matan ba su suke niyyar fitan ba, amma danginsu ne za su ce ai tashi, ai ba sauran mutunci, ai tunda ya mana wannan sai ya gani, sai su zo su ce abin nan. Kila a kan cikin lungun zuciyarta ita kuma tana akan bari mana, abin nan kila ita ba ta so rabuwa. Duka wannan
yana tabbatar maka ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir Allah shine masanin abin da yake maslaha gare mu fiye da yadda muke tunanin abin da zai zama maslaha gare mu wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah jiya mun ambaci ne ake nufi da fahishatin mubayyinah wato da cikin malamai suka ce idan tayi aikin asha da nake nan ko makamancin haka ko bai kamata a zauna inuwa ɗaya da ita ba da mai irin wannan aikin ba to ya kai a fitar da ita saboda alfashar da ta yi su suka ce a'a fitar ta daga gidan ai shi ne ma alfashar da ba ta wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha a nan ta kasance bari'atul lisan saliqatuhu fahishatuhu ta zama wacce bakinta bai da tsarki bakinta yana tiriri da amayar da maganganu masu kaushi da aibata ma kila abokanan zamanta kila dangin mijin kila iyayenta to wacce ba ta da irin wannan mutuncin da ta san shi ba to bai kamata a ci gaba da zama da ita a da'ira ɗaya ba saboda tsoron abin da zai je ya dawo da ƙara lalacewar zumunci da alaƙa wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah suma kuma kada su fita sai in bukata ta kama ba za a fitar da ita da gidan ba ita ma ba za ta fita ba amma idan a bukata ta kama ta da lura wata karita ce ta faru gobara ce misali ambaliya ake gida ne ya rushe ko kuma a zamanin yanzu kudin hayar gidan ya kare ba a biya ba za a canza gida kaga abu da an yi hulɗa ne da makamantan irin waɗannan yanzu a dai gane cewa matar da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu har yanzu fa tana ƙarƙashin mijinta wallahi yana daga cikin kurakuran da al'umma suke yi daga an saki mace shi kenan sai ta zama so independent kawai sai abinda ta ga dama ta je Dubai ta je China ta je kaza ta kwanta sai ta ji tana cewa ai an rabu da kwallon mangoro an huta da kuda ina amma kudan azaba ya hau jiki ki sai da gaske sai sai Allah ya ce mutum ka hududurwa duk inda za ku yi ku tsaya daga can ba kar ku zauna shine wutar ta hudu da an janar mahalicin sammai da katsai ne yake cewa ya janar wa ya isa da ketare wutar ta hudu da ba wa man ya ta'adda hududallah faqad zalama nafsa ta'did Allah yake gargadi yace duk wanda ya kuskura ya ketare shingen da Allah yace kar a tsallake to kuka da kansa ya shiga uku ya lalace ya zalunci kanshi saboda me saboda abin da yake jiran shi na wasifa da azaba wannan jumla jama'a ta zo ne a jerin gwanan tattaunawa a kan saki amma ka ɗauko ta ka fitar da ita daga cikin ayoyin sakin ka ga yadda za ka shiga komai na rayuwar wannan kuma yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen amfanuwa da fa'idoji ko fitar da fa'idoji daga ayoyin Qur'ani ka fitar da ita daga inda take amma sai ka fara fa'idantuwa da fa'idojin da suke da alaƙa da inda take ko sai ka cire jumlar kuma sai ka yi mata kallo na ita da rai yanzu nan kawai sai ka kalli wacce ka hududullah duk inda Allah ya ja layi ya ce kar a tsallaka nan a kan sallah ne a kan zakka ne a kan tarbiyya ne a kan dukiyar al'umma ne a kan aikin ofis da kake yi a kan kaza duka ba ko'ina a kan riba ne Allah ya ja layi wa tilka hududullah to duk wanda ya kuskura ya tsallako inda aka ce kar a tsallake to fa kaza lama nafsuhu ko a ne ne a aikin sa ne a mu'amalar shi tsakanin shi da matarsa ne iyaye da yaya ne makwabci da makwabci ne waɗanda suke tarayya ne a kasuwanci ɗaya cuci ɗaya duka shi ma akwai hududullah ما هي حدود الله؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شين حدود الله؟ ألا يا جا لي يتسي كذا وني يتقدون كواني أتسلس كتاس وانسي سي بيردس تسي وني يتسلقوا وننشن جنين بيا تسلنك دوكر الله كاشي بقوفيس ما أنك ترك عند تجد أما تجد نجا بورا bisa cewa zaka rike amana kuma zaka yi adalci wannan amana da adalcin hududullah iyaka Allah ya daya daga nan da mutum ya tsallako ya taba dukiyar al'umma ya fifita iyalansa akan sauran mutane ya fifita maslahar shi akan sauran mutane ya fifita abinda zuciyar shi take so akan haƙƙin al'umma faqad zalama nafsuhu ku kalli lafazin sai Allah ya ce wa man ومن كواري فلا ربيني تكروروني بكنوني تنزاريني فززجيني كذا كواري ومن نمن بالنمى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حتى ننحرق تماما أولنا بعض إيا كان دا ألا يجا لان يتعدى الله ومن من ما تتنى شجان هم تنى شجان هو ناشر kun fahimta to abinda zai tayar mata da hankali ya dagula maka lissafi shi ne idan ka kalli lafazin faqad zalama nafsuhu Allah ne yanzu yake cewa wane ya zalunci kanshi ko ka yi tunani meye yake jiran wanda ya yi wannan kuwa wanda yanzu Allah ya yi kurci mai daraja mai tsarki ya ce wane ya zalunci kanshi wanda ya yi kaza ya zalunci ai ba ka bukatar a maka bayanin makomarsa ko akibar al'amarinsa shi ya sa aka kawo lafazin a matsayin ya zalunci kansa saboda zukata ta kyamace yin wannan aikin saboda waye da hankalinsa zai cuci kanshi da kanshi waye zai zalunci kanshi sai wanda ya samu tangaro wajen hangen nesa da tunani to amma da yake shaitan yana ƙawata ma mutane safar Allah sai ya fisge zukatansu har ta kai zuwa aikata abinda su ne za su fara cutuwa da shi saboda duk abin da yake zalunci ne har ka kuskura ka matsa kwafin shi har ka zalunci matarka har ka zalunci mijinki har ka zalunci ɗayanka kar ka zalunci maƙwabtanka ya'ya kar ku zalunci iyayenku shuwagabanni kar ku zalunci talakawa kar ku zalunci shugabanni ko talakawa ban zalunci kar ku zalunci
suna yi sosai ma ko ko sai ko
amma wanda ya yi kowa akwai haƙƙin kowa a kanka kidan shi ne shugaba inda nashi yake zama balbalin bala'i shi ne aka tsora amanar al'umma a hannunsa to balbalin bala'in yana karuwa in ya zo ya ce ya ɗaga hannu gani na fito ku zaɓe shi ya ce ga shi ya fito ku zaɓe shi nan ne balbalin bala'in ka kai ka ce ka ji ka gani mutane suka baka amana to wannan faƙar zalama na sahutun ta sha bamban da sauran faƙar zalama na sahutun da su waɗannan kuma suke zuwa a ɗaure ranar tashi alƙiyama saboda amanar da suke kamar ɗaurin tankila saboda haƙƙin al'umma da suka abin nan shi ya sa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna ta gogoriyo akan neman jagoranci وإنها لحسرة وندامة جابوران تنم مصيبة بلبلن بلائن تاغمين إيران تاشي الكيامة سيوان دي مصوران الله أكوي إسان أكوي إن جدا أكوي طيوة أجمان الله أكن دوكي وين سنين أكن أكر رايو كان سنين أكن لاكي أن سنين أثبت وصيبها ما بابو كلام titina wasu sun lalace rayuka na zuba jina ne na zuba kika wannan fa la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatli nafsi rajulin mu'min duniya da Ka'aba da Makka da komai a tafi ya ku sauki a wajen Allah akan a kashe mutum ba tare da haji ko ina ga wanda shi ne sanadiyar kisa ko kuma wanda sakacinsa ne sanadiyar kisa ke sakacin ke faru don haka murdina daukan abubuwa su kafin shelly sama-sama ko kuma siyasantar da al'umma a wannan zamani da wani ya yi magana sai a ce irin wannan ai siyasa ce babu siyasa a rayukan mutane babu sakaci da zuciya za ta karɓa a ce ana ganin rayukan mutane na tsarwanta hakanan ko ba wannan ba daidai ba duk wanda ya sahala faruwan haka ko shi waye a gaban Allah zai yi nadama kuma kafin a gaban Allah lokacin da rayuwarsa za ta zo ƙarshe sai ya yi nadamar da ma bai karɓi wuce ba ya yi nadamar da ma bai karɓi jagoranci wasu da suka wuce wannan marhalar ko wannan matakin da an ba su dama da sun ba da labari amma matsalar ba a ba da wannan dama saboda haka waɗanda suke jagoranci su tsayi wajen kare rayukan mutane da lafiyarsu da walwalarsu wannan ita ce amana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah fa qad zalama kuma al-bishr madalla lalai marhaba ga wanda shi kuma kasa da biyarsa al'umma suka fita daga cikin kanji wannan ya more abin ai masa alasan barka ne wani ko wata suna can a wani lungu cikin masifa ta sanadiyar mulkinka da jagorancinka su fita daga cikin kanji ka ji daɗi ka more wani yana nan rai ga nan da rai ga hannun Allah a wani yanayin da yake ciki saboda tsarkin mulki da kyakkyawan jagoranci mutum ya zama sanadiyar fitanta daga cikin wannan hali madalla amma kuma ko mutum ya yi wannan ya sani kuma la shukra ala alwajib wajibinka ne wani abin da za a zo ana kalle da shi wani ya yi titi ya yi kaza dama dukiyar mutane ce ta mutane kun fahimta ta su ce mutum ne ka ba shi amana ya zo ya dawo maka da amanar sai ka zo kai ka kalla ai wane kaza ai ya yi min kaza ya yi min kaza bayan kuma a cikin amanar nan shi ma ya canza niyya ya canza mota ya canza riga ya duk a cikin amanar ka kun fahimta ya canza saboda haka amanarka ta samar masa da albarka amanar ɗaya albarka ce saboda haka ya yi kyauta ɗin shi kenan a ci gaba amma ba a dinga jinjina har masu mulki su riƙa ganin kamar sun taimaki alfarma su kai ma mutane su kai kamfanin da wannan yana da kyau a fahimci idan jagora ya zo ya yi abin da ya kamata fa bi hawa ne ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya martaba shi Allah ya masa kamar yadda ya yi ma mutane amma ba kuma ai ta zubewa a gaban shi yayi har ya rika jin to da na cibo haka ne muku haka za na taimake ku gobe zai muku goyi kuma da kudin ku kuma wani irin misali ne wannan ku farka daga bacci da masu jagorancin da waɗanda ake jagoranta ku gane cewa babu wata daƙiƙa ko minti ɗaya ko naira ɗaya da suke wucewa hakanan sudar ba tare da annisa fasu ba ko da haka ka yi shekara hudu ko ka yi shekara takwas za a kididdige hajjar minti ɗayan ƙarshe na mulkin ka sai ya shiga lissafi wallahi al'azim da gaske minti ɗayan ƙarshe ne kai sai an bijiro maka da duk signatures ɗin da ka yi duk sanin ɗin da ka yi duk takardun da aka yi duk abin da aka canza duk order da instruction ɗin da ka bayar duka sai an bijiro da su wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba duk wata ƙwandala da aka yi an yi appropriation ne ba a yi ba an kashe ta a'a ta kaza ce aka karkatar aka yi kaza aka sai gida a kaza aka ita ce ya shiga da tsari ba sha fa labarin shi ne ba hakika sau da haka masu karɓar mulki da jagoranci su san garwashin da yake hannunsu su san kuma alkhairin da yake hannunsu idan suka taimaki kansu suka sauke amana suka zama sanadiyyar share hawayen al'umma mun ga nuna amma yanda muke ma abin sabbar ce kawai a ci gaba ya wuce haka hakki ne na talakawa hakki ne na al'umma kuma wani yanki ne na gudanarwa Allah ya yanko ya baka ya sanya amana a al'umma a hannunka sau da su ka ji tsoron Allah shi ya sa addu'o'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam munana na kai tsaye suke fuskantar shugaba kuma yi ba daidai ba Allahumma man waliya min ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tsananta masa Allah ka kuntata masa ka tsananta masa ai kuma ku ce amin ba ai ai ni ba addu'a nake ba ai ai ta riga ta tafi kar ku ce amin ba sannan kuma albishirin wanda ya kyautata wanda shi kuma ya zama ruwan sanyi ga al'umma ya zama falsabila a makobarin al'umma suna haɗe ruwan mulkinsa suna jin daɗi to shi kuma wannan albishirin sa annan da sai ce Allah ka tauta ya masa Allah kai masa litifi Allah ka daga masa kafa Allah ka shiga cikin lamarin sa kuma ku ce addu'a ce da ta riga ta annabi yayi sallallahu alaihi wasallam lafazin yace min ummati a balagan magana min ummatin din nan da annabi sai ya faɗa akwai nuna kauna da tausayi min ummatin da ke kuhibwa wa ushiqu alaiha al ummata da nake son ta nake tausayin ta duba jagorori na gaskiya yadda suka yi mulki ta duba kuma talakawan gaskiya su ma yadda suka fuskanci masu mulkin su duka da a rika tarawa a ce masu mulki talakawan mu ma muna da abubuwan da ya kamata mu gyara masu jagorancin nan su ma suna da haƙƙi a kanmu mu ma muna da namu a kansu to kada wajen ƙoƙarin nemo namu a kansu mu manta da nasu a kanmu su ma kuma kada wajen ƙoƙarin su nemi nasu a kanmu su manta da namu a kansu kun fahimta amma dai ko baljima ko ba daɗe duk wanda ya yi mulki ko na kwana ɗaya ne za a yi mai hisabi a kan wannan kwana ɗaya kuma dukiyar al'umma da lafiyarsu da rayuwarsu duka suna ƙarƙashinsa duka sai an mai hisabi daidai gwargwadon abin da jagoranci yake tabbatarwa na haƙƙin mutane a kan shi ana ganin abubuwa suna ɗaukan wani dimension ko rikicewa a cikin al'umma ne dalili saboda ba a samar da aiwa a kan wakilta hududun ba yanzu shi talaka da zai tsaya a wajensa inda Allah ya ajiye shi hududun lahi ke mai mulki shi ma ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kare ina Allah ya ajiye shi ya yi adalci ina Allah ya ajiye shi kar ya taɓa kwaban mutane sai da izini ina Allah ya ajiye shi kar ya fifita wani a kan wani ba tare da haƙƙi ba duka hududun ba to da zarar an samu waɗannan hududun ba wallahi mutane za su yi rayuwa ne da za su yi rayuwa cikin aminci mutane talaka wannan za su cika da siffantuwa da nagarta saboda jagorancinsu su ma sun siffanta da nagarta mata ko mahaifiya da ita da ƴarta ta ce mu tara ma madara ruwa mana sai ta ce amurfa ya hana sai mata mahaifiya kenan sai ta ce ai Umar baya ganin sai ya ta ce in kana Umar Abu Hafs al-Faruq la yarana fa rabbu Abu Hafs wa Umar al-Faruq yarana
Allah
yadda da wakil sa Ubaydullah sai ya umma in koda Umar baya ganin mu ai Ubangijin Umar yana ganin mu yarin ya ta san wakil sa Ubaydullah na san layin da Allah ya shada yanzu tana gargadi ga mahaifiyarta takkan Allah ke shingen da Allah ya shinganta shin wannan kisa
Allah ka
kai tabbatar da cewa ashe na kasa zai mu na sama da tsiya ko da mai kine ko mai tsiya na kasa zai tunasar da na sama cewa mutum ka hudu da ba kuma in ya tunasar da yi ne ba ko da haka mu yi tariyar wannan lafazin a cikin rayuwarmu za mu shiga taitayinmu sawa'un jagorori ne mu kuma waɗanda ake jagoranta Allah ya azurta mu da yin da
amin
mutum ta hududullah wa man ya ta'adda hududullahi faqad zalama nafsa ko yasa wani wajen za mu ji Allah yana cewa cin ta hududullahi
ana
ta'ala ta'taduha wani wajen kuma cin ta hududullahi fala taqrabuha duka wannan yana nuna maka cewa Allah shi ne Allah wahidi ne kai masa biyayya in dai ne ka ci sunan ka ne imani ka wanda ta hadda hududullahi faqad zalama nafsa la tadri la'anna Allah yuhdithu ba'da dhalika amra wannan jumla ce da aka cika ta da kyautata ma Allah da su jumla ce da tana da ma'ana ta kai tsaye wacce take da alaka da aya sannan jumla ce da in ka ciro ta babu wani bangare na rayuwa da ba za ka shiga babu wani bangare na rayuwarmu da la tadri la inna Allah yuhdithu ba'da dhalika amra ba za ta shiga ya za a yi a shigar da ita shine nan gaba ke taka kana buƙatar kayan aiki ko tsanin da za ka taka ka hango birnin isa la tadri la'anna Allah yuhdithu ba'da dhalika amra la'anna in mun isa gobe mu isa wannan bangaren insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk